Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Tsohon shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Professor Attahiru Jega ya ce dole ne mahukunta a Najeriya da sauran kawayenta su himmatu wajen ganin an kawo ƙarshen tabarbarewar lamuran zabe ko dan duba da abin da ya faru a lokacin zabukan jihohin Kogi da Bayelsa. Tsohon shugaban asusun ƴan fanshin Najeriya Abdulrashid Maina ya bayyana a gaban kotu ba akan keken marasa lafiya kamar yadda aka gani a baya ba domin ci gaba da sauraron shari'ar da ake yi na tuhumar sakan badakalar wasu kudaden ƴan fanshi. Babbar kotun jihar Kano ta bayyana cewa dokar da majalisar dokokin Kano ta dogara da ita wajen ba wa gwamnati iko na daga likafar masarautun ranu karaye da bici abu ne wanda ba shi da tushe ballanta na makama. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin ƴan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Tsohon shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Professor Attahiru Jega ya ce a kullum fafutukar da ake yi ta samun mulkin kwarai abu ne da ke zama mai kamar wuya duba da wasu manyan kalubale da muke fama da su a Najeriya. Attahiru Jega ya bayyana hakan ne a lokacin da yake tsokaci gaban wani taron bibiya da sanin inda aka kwana game da makomar demokradiyya, adalcin fannin shari'a da kuma mafitar Najeriya a jamhuriya ta hudu wanda makarantar nazarin darasan zaman lafiya ta Amurka ta shirya. Jega ya jaddada cewa hanya daya da za ta kawo mutanen kirki ga guraben shugabanci shine inganta hanyoyin da ake bi wajen zaben jagororin, wanda kuma wannan nauyi ne akan hukumomin da suke da ruwa da tsaki wajen shirya zabe, ko da dai baya ga wannan akwai kuma wata matsalar ta gingimin addinai da rikicin kabilanci sai ko matsalar rashin tsaro da ake fama da su a wannan kasa. Ko da yake a cewar Attahiru Jega magance waɗannan matsaloli zai iya zama da wahala, amma duk da haka ba zai taba zama mara rayuwa ba domin akwai matakai da gwamnati za ta dauka don tabbatar da an samu ingantaccen zabe wanda zai daga darajar Najeriya da idan duniya baya ga samar mata shugabanni na gari da za su jibanci lamuran talakawa.
Just last weekend we had two elections, governorship elections in Bayelsa and Kogi state.
Professor Attahiru Jega ya ce ko da a ƙarshen makon da ya gabata mun ga yadda aka gudanar da zaben gwamna a jihohin Kogi da Bayelsa, wanda kuma abin takeici da dana sani shine yadda muka ga kalubale masu yawa da suka haɗara tashe-tashen hankula, yin amfani da kuɗi da kuma yin amfani da ƙarfin gwamnati da suka dasa shi kimar wannan zabe. A dan haka akwai manyan kalubale, kuma domin magance su dole ne a matsayin Najeriya mu masu ruwa da tsaki mu yi aiki tukuru domin kawo ƙarshen su. Bugu da ƙari dole mu girmama haɗin kai da gudunmawar da muke samu daga ƙawayen Najeriya da ke taimaka mata akan haka. Da yawa daga cikin mu muna da damuwa game da makomar Najeriya, a dan haka magance matsalar da wahala amma dai ba mara rayuwa ba, kenan ya zama wajibi mu ci gaba da haɗa kai mu yi aiki kan wannan, kuma da yawa daga cikin mu a shirye muke domin tabbatuwar wannan kuduri. Professor Attahiru Muhammad Jega kenan tsohon shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC, kuma guda cikin dattawa da suka kasance madubin siyasar Najeriya. Kalaman nasa na zuwa ne a gabar da majalisar dokoki ta ƙasa ke cewa dawowa kan tafarkin amfani da na'ura ta zamani a lokutan zabe zai taimaka gaya wajen kawo ƙarshen laifuffukan da suke zama karan tsaye ga dokokin na zabe. Wannan batu ya biyo bayan wani kuduri da mataimakin shugaban majalisar ta dattawa Sanata Umu Agege ya gabatar da ke neman a sabunta dokar zaben ta shekarar 2010 da kuma wasu batutuwa masu alaka kan shekarar 2019, wadda wannan kuduri ya haure karatu na biyu a zauren majalisar, inda ake fatan idan har wannan kuduri ya samu karbuwa wajen haye karatu na uku zai bawo hukumar zaben karfin iko na sabunta wasu al'amura masu alaka da zargin ba daidai ba da ake yi, daga ciki kuwa har da batun damar yin amfani da hanyar na'urar zamani domin gudanar da zababbukan, wanda dan majalisa Umu Agege ke da yakinin cewa hakan zai taimaka wajen dakile laifukan magudi da makamantansu, kuma a matsayin su na waɗanda doka ta bawa damar kawo daidaito cikin kowane irin al'amari dole su tabbatar da ganin an samu zabe mai inganci a wannan kasa. To amma abin tambayar anan shine shin a mataki na girman siyasar Najeriya mun kai matsayin da zamu fara aiki da hanyoyin zamanin wajen gudanar da zabe? Idan har mun kai, waɗanne kalubale ne ke tattare da hakan, wanda wataƙil ya kamata mahukunta su sani tun ran kare domin tubani ya kyau, waɗannan tambayoyi mun mika su ga Dr. Abati Bako.
Nazarin da zamu shine a kasashen mu guda 54 na Afirka, kasashen da ko kasar da kawai aka yi nazarin cewa tana yin abin da yake ita ce kasar Namibia, amma idan muka dubi yawan su wato zamu ga cewa kasace wacce take ba miyo al'umma ba, kasace da nake tambu su fi mutane miliyan 3 da yankai ba, wanda yin wannan tsarin na zamani na zabe ba abu ne da zai zama mai wahala ba idan aka kwatanta da irin kasashen mu na Najeriya.
Amma idan na fahimce ka, yawan jama'a da Najeriya take da shi zai iya zama kalubale ne kinan wurin tabbatuwar shi wancan kudiri.
Zai iya zama kalubale saboda wato idan muka duba musamman wurare na ƙauyukan mu, ma'ana rural areas, inda suke babu la'alla ko service na yin amfani da waya da hanyoyin internet da shauransu, ko kuma wayewar da shi, ko kuma ilmantar da mutane akan yin amfani da wannan yin zabe ta hanyar wato zamani, to alhaƙiƙa babban magana ce. Amma idan muka duba zamu ga cewa mutane kimanin miliyan 150 ko fiye, kamar yadda ita hukumar NCC ta faɗa cewa suna amfani da waya a Najeriya, to muka dubi yawan wayannan mutanen, to la'alla za a iya samun akalla kashi 60 zuwa 70 cikin 100 na wayanda za su iya yin zabe su yi ta wannan hanya. Kuma jihar Kaduna ta jarrabawa da jihar Kaduna ta yi ya nuna cewa za a iya yin amfani da shi, amma alhaƙiƙa sai an samu haɗin kai tsakanin dukkanin masu ruwa da tsaki, yan siyasa da wanda suke masu aikin zabe da kuma masu aikin tsaro, dama wayannan su ne kashin bayan yin zabe ko ina a duniya.
To amma mataki na balagar siyasar mu a Najeriya ya kai matsayin da za a iya kawo wannan halin da ake ciki a yanzu.
To in dai kasar Germany da Netherlands da kuma kamar irin su Canada da Ireland za su kauce su ce sun jarraba sun daina, to gaskiya dole ne mu yi taka tsantsan, tunda ba abu ne da aka fara shi jiya ko yau ba, abu ne da aka fara shi tun 1960, kuma wasu kasashen sun saude sun daina yi, waɗansu kuma suna yi, kuma matsalolin da suke fuskanta misali kamar kasar India suna yi kusan kullun dukkanin zabubukan su, amma ba sa samun matsala. To a je ai nazari a gani cewa me yasa ake samun nasara a kasashe irin su Brazil da India da shauransu, me yasa kuma aka samu matsala irin su Germany da kasar Holland da kasar Ireland, to sai a tantance da bacin makaho, kada a shiga raka.
Dakta Abati Bako kenan guda cikin masana da ke nazari kan siyasar duniya. Wannan batu na zabe dai idan ba a manta ba yana cikin batutuwa da ake sukar gwamnati mai mulki akai, musamman bayan abin da ya faru a Kogi da Bayelsa, wanda a wajen masu bawa gwamnatin APC kariya irin su Ibrahim Ahmad Umar, jagoran gwamnatin fa ba shi da wani laifi illa dai wasu makusanta da ke shafa masa kashin kaji, sai ko laifin wasu daga cikin talakawa mabiya.
Abun da aka yi a Bayelsa wannan ita take nuna duk mutumin da ya bujirewa mai gidansa a ƙarshe zai shiga da na sani. Mai girma Goodluck Ebele Jonathan yau in kira shi mai girma, ya dauko wancan mutumin yaransa ne ya sa shi ya zama gwamna, bayan ya gama ya kawo bukatar sa ya bujire, sannan aka yi zabe aka kare shi. Wannan zabe ne wanda aka nuna girman da kai yaro ne, still yaro ne, kai za a iya dawo da kai baya kamar abin da yake faruwa a jihar Kano.
Kenan siyasar mu bata tambatsa ba kina har yanzu a Najeriya.
Not much, har yanzu mai gida ake bi, in baka da kuɗi ba za ka yi demokradiya ba. In baka da mai gida ba za ka yi demokradiya ba. In dai a Najeriya ne haka ake tafi, haka za a ci gaba, ba mu sani ba ko Allah zai kawo gyara gaba. Amma su kansu talaka suna da laifi, idan mai gida ya ce kaza shikenan yi mu bi mai gida koda ba daidai ba, wannan kuskure ne. Idan ka dauko jihar Kogi, ni a matsayina na masoyin shugaban kasa janar Muhammadu Buhari, wanda ya zabi shugaban kasa janar Muhammadu Buhari, wanda nake alfahari da abubuwa da yi na alkhairi kamar security da aka kawo tsakanin North East da Kano da sauran gurare da dama, wanda kuma nake masa addu'a kura kura da yake a gwamnati, Allah ya bashi ikon gyarawa ya tsabtace shi tun a duniya. Abin da ya faru a Kogi, magana gaskiya irin sitinin bu a zargi irin namu su suka kawo ki tumurmura domin lalata demokradiya. Yanzu demokradiya ta lalace sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Idan baka da gwamnati sai ya zo a take ka. Ni abin da naso a gwamnati ta APC, tunda ana challenging din gwamnati ta baya bata iya ba, duk abin da ta yi akwai zalunci da wayo, in ka zo sai ka gyara. Kar ka bi su, idan ka gyara jama'a za su tabbatar da cewa gwamnatin an tsabtace ta an gyara. Amma karfa akai, ka duba sanata Dino Malai, idan an yi zabe ya ci ku bashi kujerarsa. Amma in siyasa sun boye ƴaƴansu suna kai mutane, ana ta hayaniya ta siyasa a saru wasu a kashe wasu, suna mantawa da Allah zai tambaye su, domin ko ɗanka ne baka bashi tarbiya ba, kiwo ne aka baka. Saboda haka abin da ya faru a Kogi gaskiya magana is undemocratic, ba siyasa akai ba demokradiya bace.
To laifin waye kenan?
Laifin sitinin bune da kuma laifin su kansu talakawan garin.
Amma fa Buhari ya yayi wa shi wanda ya ci zaben murna, kana ganin shi bai koka daga na da hali da aka umtuka a wancan zabe ba, har ya fito ci zabe ne da aka yi shi mai kyau ma aka ci shi lahiya lau.
Mai girma shugaban kasa ba shike tsara zabe ba, INEC ita take tsara zabe in baka manta ba
tsawatarwa fa.
Saurare ni ka ji, mai girma shugaban kasa ya sha fitowa takara a zargi irin nan mu tabbatar da ya ci a danne, saboda ka idan mai girma shugaban kasa jam'iyyarsa sun ci zabe a tunani irin nan sai ya taya su murna, wannan abu ne mai kyau. Amma abin da nake faɗa, irin su Tinubu wanda in Allah ya da Allah ba zai ba Tinubu mulki ba, na kasar nan Allah ba zai biya mu bukata ba, a zargi irin nan mudu suke kulla wannan kitin murmura to kifi na ganin ka mai jar koma. Jama'a a hankata a kula da wannan mutanen, su ne abin da Bature yake faɗa, undesirable element.
Excellency Ibrahim Ahmad Umar, guda cikin masu kare manufofin gwamnatin APC da shugaba Muhammadu Buhari. Kullum dai fafutukar da ake yi bata wuce ganin lamura sun yi daidai da kyakkyawan tunanin zakatan talakawa ba na sajewa da mulkin kwarai, wanda kusan shine ribar da suke fatan samu akan kowace irin kujera da suka tsaya tsakar rana wajen tabbatar da nasararta. Amma tun bayan hawan mulkin gwamnatin canji gabanin ma a zo ga matakin next level, lissafi ya sauya, wasu ke tunanin zatan da aka yi wa gwamnatin fa ta bada kunya, babu ma kamar wannan zango da ake jin cewa shine na ƙarshe, da idan har abubuwa ba su daidaita ba shikenan ruwa ta sha. Koda cikin kalaman masu hamayya irin su Shamsuddin Kura, wakilin talakawa, yana ganin shugaban kasar fa yana da wasu kurakurai waɗanda za su haifar da babbar matsala a nan gaba idan dai bai sauya taku ba.
Gyaran Najeriya a yanzu yana hannunsa, lalacewar Najeriya a yanzu tana hannunsa, mutuka yana buƙatar gyaran Najeriya, to dole sai ya kauda duk wani gilli da ke ransa tsakaninsa da kowane ne a ƙasar nan, sai ya yarda cewa babu bowa babu ƴan mora, sai ya yarda cewa kamar a yanda muka ɗauko shi muka yi masa kyakkyawan zato muka zabe shi a 2015, to irin abubuwan da muka zata a kansa sai ya dawo ya hau kan tsarin da talaka yake ganin cewa shi mai gaskiya ne domin talaka ya ji sanyi, mutuka kuma ba a yi haka ba, to za a yi ta daban kwalo ne. Idan shekara 100 shugaba Muhammadu Buhari zai yi, ba zai taba gano menene alƙalamin Najeriya ba.
Yanzu ga gamsu da irin rawar da gwamnatin take takawa ba gurin magance musamman abubuwan da taiwa al'umar kasa alƙawari.
To ai yanzu dai kowa ya shi kamar ta kalmar da yake faɗa, jiki magayi, yanzu dai kowa ya ji a jikinsa in gyara ne in aka san haka. Amma dai a baya shugaba Muhammadu Buhari ne ya gaya duniya cewa majalisun ƙasa sun hana shi aiki da Bukola da Yakubu Dogara, to yanzu aka yi tuwo na maina, to amma a yanzu ba a je ko ina ba, ka duba ka gani mutumin nan ya gaya duniya cewa 1 trillion a shekara 10 zuwa yanzu bai ga abin da ƴan majalisu suka yi ba. Amma sai ka duba ka ɗauko kuma da
kuma ba ka ga kuma shi ma ya zo ya gaji abin ne wa sakamakon shekarun da aka ɗebe ana mulkin di shi ne yake mulki.
To kuma sai ka ɗauko lissafi daga 2016 zuwa 2019, trillion wajen 10 shugaba Muhammadu Buhari ya budget zuwa yau a wannan hawan nasa. Amma zaka nuna aikin trillion ɗaya a arewa ko zaka nuna aikin trillion ɗaya wanda ya zo kan talaka direct a abubuwan da ake zato?
Aikacen da gwamnatin tasu take aiwatarwa al'ummar ƙasa ko don saboda ƴan jam'iyyar PDP ne bogansu ba ke?
To ai idan ana maganar gyaran ƙasa babu maganar PDP ko APC, magana ake da ni da kai duk matsalar nan ɗaya ce, Najeriya ba za ta manta da shugaba Umar Musa Yar'Adua ba, shi kadai ne shugaban da aka zaba zaba ya ce ya yarda hanyar da aka ba aka zabo shi ba ya hanyar daidai ba, amma za a gyara. Ikira gwamnatinsa da unity gamma, ba a je ko ina ba a shekara 2 nan zuwa 3 nan da yi sai da matsalar Najeriya a 100 sai da 70 ta rugu, kaga wannan ai nasara ce kuma ya unity gamma. To dole shugaban kasa Muhammadu Buhari ya koma da baya, ja da baya ba tsoro bane, kuma idan ya ce yanzu a yafe shi ba laifi bane, in nemi gafarar ƴan Najeriya saboda halin da talaka yake ciki, in nemi yafiyar talakan Najeriya
ne wannan halin talakan.
To ai a baya shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ya gaya duniya cewa idan dan Najeriya ya sai mai lita a naira 50 an cuce shi, yanzu a ya lita take. A baya shugaban kasa Muhammadu Buhari ba irin zanga-zanga da bai fito titina mun yi da shi ba, kuma da cin shugaban kasa a 2015 da ya ci zaben Najeriya kafin a rantsar da shi matsalar Najeriya 130 ta ragu, amma da kama mulkin sa zuwa yau matsala sai da tunnunku babu adadi.
Shamsu Kura, lakabin wakilin talakawa, guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC a Najeriya. A bangare guda kuma, duk da irin waɗannan kalamai na Shamsu, kyakkyawan zato da ake da shi ga fannin shari'a na ci gaba da samun tagomashi musamman a zakatan wasu mabiya jam'iyyar PDP da ke hamayya. Domin ita kanta jam'iyyar PDP a Kano tana samun gamsuwa da yadda lamura ke ci gaba da tafiya a kotunan ɗaukaka ƙara bayan abubuwa da suka faru kenan a gaban kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe. Cikin kalaman Jamilu Danbata, mun ji yana ci gaba da baje hujjojin da suke ƙara musu ƙwarin gwiwar cewar addu'ar da ake yi tana tasiri, kuma haske na bayyana cewar lallai Abba yana nan tafi.
ya zama wajibi mu kare wa Allah subhanahu wata'ala godiya mu kare godiya al'ummar jihar Kano saboda karamci na addu'o'i da suke mana kuma wannan addu'o'i suna tasiri ina tabbatarwa dukkanin al'ummar jihar Kano musamman yan jam'iyyar PDP Konkosiya cewa addu'a a sa lamba sosai a kara addu'a domin nasara tana tare da mu da izinin Allah
wata alamomi kuka gani cewa nasara su ma ai tana cewa nasara tana tare da su
ka san abinda na faɗa ne a baya yanzu ma zan sake maimaitawa ko a yau din nan kotun dai dake karbar korafe-korafen zabe dake Kaduna a yau din nan ta sake tabbatar da kujerar mu ta karamar hukumar Gwale wace Yusuf Babangida Dawo-Dawo Allah ya tabbatar masa da kujerar sa hannunsa a matsayin zababbe kuma halattaccen dan majalisar karamar hukumar Gwale
to ai shi isa nace maka ka san ita shari'a an ce sabanin hankali hujjoji kuma take aiki da su baka jin hujjojin wadancan bangare su fa naku karfi a naku shari'a
ai shine yasa na bayyana maka a baya hujjojin da muke da su masu karfi a baya duka wannan ƴan majalisan da na ga ma wajen guda 7 da hujjojin muka je tribunal ta rushe su amma muna zuwa appeal ta duba hujjojin ta yi la'akari da su ta tabbatar musu da zaben su dan haka nake tabbatar da al'ummar jihar Kano duk duniya ta san cewa Abba shi ya ci zabe a jam'iyyar PDP a jihar Kano da izinin Allah court of appeal za ta tabbatar wa da Abba kujerarsa ba da dadewa ba
Jamilu Danbata sakataren yada labaran jam'iyyar PDP a jihar Kano sai dai kuma a lokacin da yake wannan lafazi su kuwa mutanen kananan hukumomin Samaila da ta kai shigowa suka yi wannan fili suna masu kokawa dangane da rashin jagorancin kware a siyasance har ma Hamza Ahmad jagoran tafiyar gidan Shamsuddini ke cewa yan siyasar su fa sun shiga mummunar waki a ta siyasa
tunda Allah ya karbi rayuwar Muhammad Abubakar Rimi mutanen Samaila sun kade ba su da wani mai taimaka musu ba su da mai fada musu su ji kowa abin da ya ga dama yake wannan dalilin shine na ga maka yau na waye gari ajiya naji ana cewa an tsige deputy speaker na kansilolin karamar hukumar Samaila saboda wannan rigimar mu mun santa ni a matsayina da nake tafiyar APC nake tafiyar mai girma gwamna nake tafiyar mai girma sanata Kabir Gaya nake tafiya mai girma Honorable Hamsuddin Abdurrahman Bello Dambado ai rigima ce da suka dauko ta tun akan lokacin da aka yi zaben sanatoci akan shi ayi antipati suka ce ayi antipati yace ba zai yi antipati ba shi ba zai bar jam'iyyar sa ba kuma ba zai ci amana jam'iyyar sa ba a matsayin sa na deputy speaker na kansiloli ba zai ci amana jam'iyyar sa ba wannan dalilin shine yasa da yazo ya kawo zuwa yau suka ce ai tun da duk abin da suke so baya so shi sun ce kar ai gwamna yayi gwamna kar ai Kabir Gaya yayi Kabir Gaya yanzu kuma sun ce duk mai kaunar su kare Shamsuddin shi kuma yace yanzu ya ga wanda yake so Shamsuddin yake so
bai wace hujja ka dirka na wannan kalaman
wannan hujjoji ni fadan Samaila ne antipati da akai kowane ginin akwati da aka ba ana bada kudade ni ba kone a Samaila mala ba da sha daya kun da bazan kai bane wanda suka yi antipatin ko baka san alkunud wanda suka yi wa gwamna alkunud a rano ko baka san yi wa gwamna alkunud ba
sai ka ce su wani
su kuje rasa wanda suka yi sun san kansu kuma duk jahar Kano kowa ya san an yi wa mai girma gwamna alkunutu akan Allah ya rusa kuma Allah ya taimaki mai girma gwamna ya ci zaben sa clearin alhamdulillah muna wa Allah godiya kuma wannan kansila da izinin Allah shine zai mai kujerar speaker da izinin Allah ma ba wa deputy speaker ba speaker na local gaman Allah da shine mai zuwa wannan lokacin da muke
ina gani zai kai gaya
in Allah da ya ma kai in Allah da
mutumin da aka ce bai yadda da jagororin karamar hukumar ta sa
wane ne bai yadda da jagororin karamar
shi wanda kake magana akan
shi wa kinan
shi deputy speaker da aka ce
wane ne ya gaya maka wannan rigimar mu a matsayin mu na ƴan Samaila ai mun santa gwamna ne ba a so da shugaban kasa da kuma Shamsuddin da sanata Kabir Gaya su ne ba a so mu kuma duk wanda yake son wayannan muhi muke so
da shi Hamza Ahmad kenan jagoran tafiyar Honorable Shamsuddin a takai da Samaila nan gaba kadan zamu leka babbar kotun jihar Kano domin jin yadda ta wakana a hukuncin rushe masarautun da gwamnatin Kano ta daga likafar su a watannin baya amma kafin nan mu fara shiga kasuwar Sabon Gari da muka ji cewa MD na kasuwar Alhaji Uba Zubairu ya gudanar da wani taro na musamman tsakanin sa da masu ruwa da tsaki domin samun hadin kai na tafiya tare da gwamnati da kuma inganta harkokin kasuwanci a jihar nan
kasuwa da ka sani inda MD yake to akwai elders a kasuwa wanda su gwamnati za su bukata da matasa da elders din dan a samu zaman lafiya tsakanin gwamnati da kasuwanni to shi sa muka gayyace su muka kira wasu muka zauna da su kamar inda ke gan su ga sunan dattawa ne da kuma matasa mun kira su ne dan su je su zabe a cikin su shugaba ba zaben kungiya bane zabe ne na shugabanni na kasuwa kowace kungiya tana ciki ba a ce dan kungiya kaza kai ne shugaba a ba wannan muke nufi ba shugabanci muke kira na al'umma wanda za a zauna a yi magana da murya daya dan ko a gida daya kake kana da mata hudu kana da controller din yayanka to dan haka muka ce su wannan iyaye ne na kasuwa dan a daina yada jita-jita da mutane wannan ya ce an ce kaza wannan ya ce an ce kaza yada jita-jita ko addini ma ba ta da kyau ta take kawo husuma take kawo tashin hankali cikin al'umma to su kuma security da muka canja musu uniform mun canja musu ne dan mu karfafa musu gwiwa kuma su muke fara ba albashi dan mu karfafa musu gwiwa dan in ba security a kasuwan nan mu kanmu ba za mu ji dadin zama da al'umma da suke cikin kasuwa kasuwa ba ina dai kuma mun gaya musu mun dinka musu wannan uniform mun kyautata musu ba dan su karbi hanci hannun mutane ba kaman an tashi mun samu labari wa'in suna tarwa ɗin su ce za su karbi kudi hannun mutum ko zai shiga ko zai fita duk wanda muka kama da wannan to duk abin da hukunci ya haushi shi zai jawo kansa mun yi ne tsakanin mu da Allah mun yi ne dan mu kyautatawa ita kanta kasuwar da kuma kansa mai girma gwamna da yake kira mu kyautatawa na ƙasa da mu dan shi ma na ƙasan yake to sai to dan haka muke kira ga al'umma mutanen kasuwar da suke kaso sabon gari muna kira ga su da Allah dan annabi duk abin da saka ba daidai muka yi ba su zo mu kofin mu a bude take mu kuma duk abin da magani ba daidai ba mu ma mu zo mu ga ya musu gaskiya
Alhaji Uba Zubairu ya kasai MD na kasuwar sabon gari a Kano shi kuwa sarkin yakin gamayyar kungiyoyi dake talata gwamnatin APC a Kano Kabir BBC Dala jiyo shi muka yi a Kano ta tsakiya yayin ci gaba da rangadin zagaye ga shiyoyin jihar nan domin raba kayan tallafi da yace sanata Barau Jibrin ya bayar ga yayan kungiya
yayan gamayyar kungiyoyi alhamdulillahi mutane suna ta cewa mun yi bacci ko ba a jin mu ko kuma mun gaji ne a'a wannan ya faru ne bisa mune wa Allah godiya an yi zabe an gama an yi nasara to sai mu kyale gwamnati ta tsaya ta duba ta bada mukamai inda ya dace ta kuma ci gaba da yi wa mutane ayyuka dama wannan ne dalilin da yasa muke ta yaki domin jam'iyyar mu ta ci gaba kuma jam'iyyar mu ta kuma kafa gwamnati saboda ina so an gode muku kuma yau abin alfahari abin godewa Sanata Barau Jibrin Maliya ya kirawo mu har Abuja ya ba mu wannan tallafi da wannan jari da wayannan kayayyaki yace mu zo mu raba su a jihar Kano ba ma zone din sa ba da muka yi gwagwarmaya a duka zone din nan guda uku domin ya yadda cewa ƴaƴan gamayyar kungiyoyi sun yi aiki wa mai girma gwamna sun yi aiki ga mai girma shugaban tarayyar Najeriya sun yi aiki ga sanatocin nan gaba ɗaya da ƴan majalisun mu maganar PDP a jihar Kano babu muna godiya sanata Barau gashi zan sada wayannan kayayyaki ga shugabanni muna fatan yanda muka zo muka ba ku kuma ku koma ƙasa ku tabbatar kun raba wa ƴaƴan jam'iyya ƴan kungiyoyin mu na mazabu domin mutane su fara amfanar roman demokradiya
sarkin yaki Kabiru BBC Dala da wannan kuma zamu leka babbar kotun jiha mai lamba 8 karkashin jagorancin mai shari'a Usman na Abba wanda a yau kotun ta ayyana cewa dokar da majalisar dokokin jihar Kano ta dogara da ita wajen ba gwamnatin damar daga likafar masarautun nan guda uku ba ta kan ka'ida mai shari'a na Abba ya ce hujjojin da gwamnati da majalisa suka gabatar game da kunshin shari'ar ba su gamsar ba hasali ma ba su da tushe a dan haka dokar da majalisar ta yi haramtacciya ce wanda kuma rashin sai hancinta ya tabbatar da rushewar waɗancan masarautu tunda a ƙarƙashin dogaro da ita ne aka yi su wakilin mu Yusuf na Dabo Ismail ya ba mu labarin cewa mai shari'a bayan kammala hukuncin ya ce duk wanda hakan bai yi wa dadi ba yana da damar ɗaukaka ƙara sai dai kuma lauyan masu ƙara Maliki Kuliya ya bayyana cewa daman sun shafade tun baya cewar dokar an yi ta ne bisa san rai
saboda abu tsarin doka na tsarin mulki da kuma dokokin ita kanta majalisar ba dan haka kotu ta ga cewa gaba ɗaya tsarin an yi shi a haramce dan haka ta tabbatar da cewa wannan doka ba ta daidai ba saboda ka ta soke ta
yanzu kenan wannan hukunci da aka yana nufin sarki nawa ne kenan yanzu a Kano
ah to ni ya dama abin da muke faɗa shine tunda sarakunan nan an yi su ne a ƙarƙashin wannan doka wacce kuma yau aka rushe ta ana sarki ɗaya ne tunda dokar nan gaba da riga an soke ta dan haka yanzu dai haka tsarin yake
to amma rufe bakin barista Maliki Kuliya Umar sai muka ji shi ma lauyan wadanda ake ƙara kuma kwamishinan shari'a na Kano Ibrahim Muktar na yin nasa tsokacin
kotu ta ce dalilin da yasa ta dogara kuma ta ruguje ita doka da majalisa ta yi wadda ta ba da dama aka nada wayannan sababbin sarakuna shine cewa mutumin da ya kawo wato korafin gaban majalisa ba dan majalisa bane shi kuma dokar majalisa cewa ta yi dan majalisa ne kawai zai gabatar to muhimmin abin shine cewa akwai bambanci tsakanin korafi zuwa majalisa da gabatarwa kalmomi biyu ne shi wancan mutumin wanda ba dan majalisa ba korafi ya kawo akan bukata gabatarwa kuma a gaban wato sanda majalisa ta ke yin aikin ta na yin doka dan majalisa da ya gabatar shine doka take ne ko a internet aka jefo abu idan yana da muhimmanci dan majalisa zai iya kamawa kuma ya gabatar da shi a gaban majalisa shine muhimmin magana
yanzu a gurin ku yanzu ya kuke kallon shi wannan hukuncin
yanzu abin da muke ba za mu fadi matsayin mu da za mu dauka ba sai mun yi nazarin shi bayanan da kotu ta yi kuma za mu dau matakin da ya dace
Tunda farko dai dan majalisar dokokin jiha mai wakiltar Gwarzo Honorable Nasir Muhammad shine ya shigar da wannan kara yana kalubalantar gwamnati da majalisar dokokin Kano da ma kwamishinan shari'a kan cewar hanyar da majalisar ta bi wajen aiwatar da wannan al'amari babu sai hanci cikin ta ko da dai a baya masu martani sun yi suka kan cewa kotun ba ta ma da hurumin sauraron wannan shari'a a yayin da ita kuma kotun daga bisani ta bayyana cewa tabbas tana da hurumi tunda dai gwamnatin jihar Kano ta hannun kwamishinan yatsa labaran ta Comrade Muhammad Garba ta bayyana cewa kowa ya kwantar da hankalinsa musamman ba mutanen da ke yankunan waɗannan masarautu domin a wajenta har yanzu sarakuna ne masu daraja ta daya kuma haka take kallon su inda ta ce za ta yi nazarin hukuncin da kotun ta yi ta kuma sanar da mataki na gaba da za ta dauka nan ba da jimawa ba
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo Khalid Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Isaac dan Kwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.